لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الخطا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 24 ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 439, wanda ya dace da 8 ga watan 7 miladiya ta Annabi Isa alaihi salam 2018. Allah ya ba mu iko na dawowa wannan masallaci masjidu Ali ibn Abi Talib domin ci gaba da karatun littafin Al-Ahdar. Idan za mu tuna, mun kwana a ƙarshen babin yanayin in ka ga najasa a jikinka ko a tufarka ko a wajen sallar kaya za ka kau da ita, da matakai mabambanta da aka nuna mana da yadda kowane mataki ya ɗauki hukuncin da ya dace da shi. To daga lokacin da ka sami tsarki mai ya rage, sai kuma alola. Don haka babi ko fasalin da ya kawo gaba ya ce faslun fa'idul wudu sab'un, wato a wannan fasali zai mana bayani akan farlan alola. Farli shi ne wajibin da dole ka aikata shi in kana son aikin ka ya inganta, kuma in ba kai ba akwai zunubi babba ga wanda ya ƙi yin abin da yake farali, wanda kuma duk yayi yana samun kyakkyawan sakamako daga Allah jalla jalaluhu. Hadisai ko aya ma ta Al-Qur'ani kafin komai ita ta umurce mu da yin alola a lokacin da za mu yi sallah. Ma daman babu wani alolar da muka yi wanda kuma wani abin da ke ɓata ta bai same ta ba, domin Al-Qur'ani mai girma yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum, ya ku waɗanda kuka yi imani duk zarafin da kuka tashi yin sallah to ku wanke fuskokinku. Haka dai ayat ta ci gaba tana mana bayanin farlan alola. Daga nan ya zan dole ne mai sallah ya zan yana da alola. Allahumma kai wanda lalura ta hana shi yin alola ko ta rashin lafiya bai iya tabarwa, ko wasu daga cikin gaɓuɓɓan alolan sun sami matsala ko da zai iya tabarwa, ko kuma an rasa ruwan, a duk irin waɗannan hali sai a koma ga taimama. Amma in ba da haka ba, yin alola dole ne. Alwudu, kalman alwudu tana da ma'anar tsabta da tsarki, domin malamai sukan ce daga wada'a ne bi ma'ana annazafa, wato tsabtan da za ka yi shi ne a harshe ake ce masa alwudu. Amma a fanni na fiqhu shine alolan nan da muka sani wanda mai sallah in zai sallah yake yin sa da sufofin da aka koya mana a yin shi alwala in aka yi mawudin wasali sama alwudu ya tashi daga aikin ya koma daga ruwan da ake alwalar da shi wato kalman alwudu ma'anar ta ruwan alwala zaka sami irin waɗannan a cikin hadisai a ce aka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in wato da ruwan alwala kenan amma alwudu'u bi dammil wawi alwalar yin alwalar kuma mun ambata tana da ma'anan an-nazafa wal husn alwala ga musulmi rahama ce daraja ce daukaka ce don haka ka koyi yadda annabi ya koyar kai kaman yadda yake ayi don ka sami wannan daraja da falala da rahama kuma yana daga cikin abinda Allah yake banci al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi ya daukaka su a tsakanin al'umma domin hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ranan tashin alqiyama al'umma za a tashe su gurwal muhajjalina min athar alwudu فمن استطاع ان يطيل قرته فليفعل الامم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذا اتاشيسو سنا قلي اغببن الولسو كمن بكين دوكي ماي فري اغوشي النبي يتي دا wannan nake gane al'umma ta za su tashi sun diggaban alola tana walqiya tana kelli sallallahu alaihi wa sallam sai ya tantance al'ummarsa barin wasu al'umma sai ya ce ga tawa kaga wannan hususiya ce ga mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka koya ka iya kada kai kaman yadda kaga ana yi domin Usman dan Affan khalifa na uku wata rana yayi alola a gaban almajiransa yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi irin wannan alola sai yace man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'ataini ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda yayi alola irin wannan alola tawa ko kwatan kwacin wannan alolar janai sannan yayi sallah raka'a biyu an gafarta masa duk abin da yayi na zunubansa kaga falala sannan kada mu manta domin wannan shimfidar yana da muhimmanci a alola da yawan mu mukan zaro jiki daga gidajen mu mu zo har muna jiran gwangwanin alola amma sunna da falala da lada kayo alolanka daga gidanka domin hadisai sun inganta cewa duk wanda yayi alola daga gida yayi ta kaman yadda aka ce ayi ya tafo zuwa masallaci ba abinda ya fito da shi sai sallah ba wani abu ya zo yi ba sai sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ba zai taba daga kafa ya taka daya ba face an daga darajar shi gobe kiyama kuma nan take aya sariyar masa da wata mummunar wani mummunar aiki da yayi a rayuwarsa dan haka yawan takawanka da alola yawan darajarka gobe kiyama yawan takawanka da alola yawan kakkada zunubanka har sai ka zo masallaci darajanka ya daukaka zunubanka an watsar sannan in ka zauna kai nafila kana jiran sallah sallallahu alaihi wa sallam yace ana baka ladan mai sallah fa huwa fi salati ma damat salatu tahbisuhu wannan kenan kuma har yanzu dan mu dada kwadaitarwa a tsaya a koye alula sosai sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk gabar da ka wanke na alula to zunubanka da kai da wannan gabar ruwan na zubewa tare da zunuban lokacin da dubar ruwa zai diga daga wannan gabar sauran dubar zunubin wannan gabar da ke gabar ya dige tare da ruwan karfe ko dubar ruwan karfe misali kai wani tabe-tabe da hannunka na haram lokacin da ka zo kana wanke hannu to ruwan da ke zuba yana zubewa tare da zunubanka na hannu da kai hakanan dubar ruwa na karfe da zai diga to ya dige ba ka da sauran zunubin hannu hannunka ne bai yi ba ba abin da bai taba ba Allah dai ka yafe mana wannan kenan mai littafi yace to farlan alolan nan sab'un guda bakwai in ka balga ka dai da gangar alolan ka babu domin wanda ya bar farali da gangar to bai da aiki na daya anniyat farali na farko niyya niyya kalman anniyya ma'anarsa al-qasdu wal-irada lokacin da kai kudiri a zuciyanka za kai wani abu shi ake ce ma niyya a duk ayyukanmu na ibada ba a lafazi a ce nawaitu kaza 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 bid'a ce sunna ita ce zarafin da kai niyyar za ka zo masallacin nan ka tsaya a kofar gida ne za ka fita ka ce nawaitu an atiyal masjida kila an fahimce ni lokacin da kai kudirin za ka yi abu aikatan aikata shi ne ka san abin da kake nufi ka aikata ba da ka ba don haka mai wankan janaba ya san wankan da zai yi ba wanka ne na yana jin zufa ya ji sanyi a jikin shi kawai ba ko kuma ba wanka ne na kwalisa wanda zai shafa mai ya yi kwalliya dan ya fita ya yi ado a ganshi ba ya san cewa wannan wanka da zan yi a dalilin ganin iyali da nayi ko baccin da nayi ruwan halitta ya fita a jikina ne ko kuma al'ada ta ce da ta dauke ga ya mace shi yasa zan yi wannan wanka wankan tsarki wannan kudin azkiya shine niyya to haka ma alula haka ma sallah haka sauran ibada in an maganan niyya a zuciya ce atalaffuzu biha bid'atun kace nawaitu kaza 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 bid'a ce ba koyarwar manzon Allah bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waje biyu ake furta niyya kaman yadda a sunna ta koya lokacin da za ka yi aikin haji ko lokacin da za ka yi aikin umra Allah ya sa duk mu zama alhazai za ka ce labbaik allahumma hajjan in za ka yi aikin haji lokacin niyya ihrami kenan in umra za ka yi za ka ce labbaik allahumma umratan in za ka hada haji da umra ne lokaci guda zaka ce labbaik allahumma hajjan wa umrata kaga anan ne ake talaffuzi da kalmar niyya amma a sallama malamai cewa suke ita niyya wa shartuha muqaranatuha bitakbir sharadin ingancin ta ma sai ka hada da kabbaran har ma allahu akbar kenan lokacin da zuciyarka take gaya maka zan sallar isha'i kuma a wannan lokaci halshenka yana Allahu Akbar kaga kai muqarana kenan gwamawa tsakanin niyya da kabbaran harma aka ce sharadi ne kaga ashe ba a talaffuzi da niyya. Niyya ita ce ginshikin aiki ga bawa. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Duk wanda yayi niyyan wani abu wanda ake ma Allah, sannan ya sa wani dan abu a ciki na bukatarsa, Allah bai amsa. Alal misali, ina neman aure, ina son a san ni ahlus sunna ne, babanta na masallacin Ali ibn Abi Talib, sai in tsiri zuwa sallah lokacin da na san yana nan, me ya kawo ni ya ganni. Kun ga an dan yi shirka ko ba yi ba? Me yin shirka? Ka zo kai sallah domin Allah, amma kuma dan a ganka a baka yarinya. Kaga abu ya baci. Shi yasa can da muka faɗi falalan alola, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sharadi, yace sannan ya fita zuwa masallaci, la yuridu illa salata, ba abinda ya kai shi masallacin sai sallah. A kai ka zo kai sallah, sannan ka ga kwamishina ko wani minista, saboda ka tabbata zai sallah a gun. Kaga ba din zai sallah a gun ba za ka zo? Ba za ka zo ba. To irin wannan duka mai kokari muna yage shi barin ayyukanmu wanda muke yi don Allah. Niyya din nan da ita ce aiki ke inganta ko ya lalace, da ita ce ake ansa ko ake ansa, da ita ce ake samun sakamako mai kyau ko mummuna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta kowa, anan ya haddace hadisin innamal a'malu binniyat, ma'ana karɓuwan aiki da ingantuwan aiki da kyakkyawan sakamakon aiki yana ɗamfare da niyyan mai yin ta ne. Don haka dole ne mu kula matsala ta niyya, sai mun sa ikhlasi a duk ayyukanmu da za mu yi, ko sadaka ka yi saboda Allah, amma kuma kana son a ɗan yi maka kirari a ce ai wanda ya yi kaza ko ya gina kaza ko ya tallafa ma marayu kaza wane ne, kana son ka ji an faɗi haka, to kaga ka sa niyya a ciki. E kana son Allah ya biya, kana son yabon jama'a, to duk Allah bai san irin wannan aiki da ƙaramar shirka ce. Don haka niyya sai an tsarkake ta, Allah kawai aka nufa a dukkan ayyuka da dukkan zantuttuka da dukkan halayenmu. Wannan shi ne faralin farko, kuma a nan ake barin aiki idan ba a kama shi ta hanyar da ya dace ba. Allah ka amintar da mu, ka kare mu barin fitina ma zahara min hawa ma batar. Sai farali na biyu, wa ghaslul wajhi, sai wanke fuska. Wanke fuska, abinda ake ce ma fuska abinda ya kama daga mafitan gashinka in ka tsallake goshinka. Goshi ba gashi, saboda haka nan duka ana ɗaukan su fuska ne. Daga inda gashinka ya soma, daga nan fuskanka ya ƙare ta saman kai ɗinka. Kaga da yawa ana barin fuska ba a wankewa. Sannan in ka gangaro ƙasa, inda fuskanka zai ƙare ƙarshen haɓa, gemunka dai ya shige ƙarshen haɓa, wannan wajen tsawo kenan. Idan ka dawo wajen faɗi, fuska yana somawa daga tushen kunninka na dama zuwa tushen kunninka na hagu, shine fuska. Ta'arifin fuska kenan a wajen fuqaha'u. Don haka wanke fuska farali ne, wajibi ne. Lokacin da ka zo wanke fuska, ka tabbatar da cewa ka soma daga tushen gashin kanka zuwa ƙasa, zuwa ƙarshen haɓanka gemunka ya shige. Ka tabbatar da cewa daga tushen kunninka na dama zuwa tushen kunninka na hagu duk ka wanke, da yawa rabin kuma tu ake wankewa. Sai a gyara. Sannan ba dole ba ne sai ka tsaya kamar mai yanka fenti a ɗaki ko a matsalaci kana saiti, a'a, akwai abin da ake ce ma itsalatul gurwa. Idan ka zo ba a kallafa maka cewa in yi saiti, na yi saitin daidai ko na shiga ko na ɗan rage, a'a, sai ka ɗan ma shiga, shi ne daidai. Shi ne hadisin da muka ambata ɗazu, famanista fa'a an yi tsila gurwatahu falyaf'al, wanda ya sami dama ya tsawaita gurwansa, farin fuskansa ko gaban alolarsa, to ya aikata haka ɗin. Don haka idan ka shafi ko wajen wanke tushen kunni zuwa tushen kunni, ka ɗan wanke da kunnin ba ya yi daidai, duk sai ya tashi da fari da haske. Haka nan in ka zo ƙarshen goshinka, tushen gashinka, don ya ɗan shiga gashin ba laifi ko inda gashin yake, daga nan a shari'a a fagen alola kai ya soma. Haka nan idan ka zo gemunka duk sai ya shige, kawai dai tahalil na gemu shi ne ba a ce wajibi ba ga wanda gemin nashi dumbujeje ne. An gane, wani gemunsa ai gari guda ne, wani kuma ɗan madaidaici ne, wani ɗan mitsuli ne, to mai ɗan mitsuli fa sai ka wanke da kyau. Wannan kenan. Akwai abin da malamai sukan yi mana manuniya wajen wannan fa'alin, shi ne wani za ka ga yana da kwarmin ido, zukuku, idan ya ce zai haka ya wanke haka, to nan ɗin ba zai sami ruwa ba, ba zai samu ba. Wani kuma hancinmu yana da bambanci, wani ya yi sama, wani ya yi ƙasa, ya yi malfa ƙasa. Kulu hajje kyau, saboda haka in ya ce zai haka ne kawai, to ƙasan ba zai samu ba. Wani kuma yau ya same shi an mashi billan girma nan ya kwanta, ko an masa guru a goshin shi ya yi kuyya-kuyya, duk irin waɗannan sai Allah akari da su, don kada a ballam'a. Inda duk wani alaman kwarmi yake, sai ka bi shi a hankali ka tabbatar da ka wanke shi da ruwa. Inda wani kwari yake ko wani saƙo, amma saƙon na fili, in na ce saƙon fili, kamar hanci da na ce ya yi ƙasa ya lankwashe, to ai nan ƙasan hancin fili ne, kamar mai tsarki ne, dole ka wanke inda kake tsarki filin shi dak, amma ba a ce ka shiga ramin ba, kana shiga rami ka yi bid'a, ba ruwanka da rami, ba ruwanki da rami, waje aka ce a yi tsarki a wanke. Kila an fahimci abinda nake nufi, a dunƙule a taƙaice abinda nake son na ce, lokacin wanke fuska in akwai wani kwari a fuskanka, ko tudu, ko wani lankwasa, ko takura, ko tartara, dole sai ka bi a tsarira jabhatika da sauransu. Sannan wa gassulil yadaini ilal mirfaqaini, sai kuma wanke hannaye zuwa gwiwan hannu, nan gwiwan hannu kenan. To shi ma wanke shi dole ne. A wajen wanke wannan dole sai ka kula ka wanke da kyau, ɗaya kenan. Sannan ka kula, akwai abin da akan ce, hadisi ya kira shi barajin, kowa ya miƙe yatsansa haka, ka miƙe yanzu ka gani, zaka gaggaban yatsarka akwai wata takura, akwai wata takura na wani ya fi na wani, na manya ya fi na yara galibi, wani kuma a halittansa ma zaka ga wani. Anan nake nufi nan inda akan yi ma mutum soko rankwashi, in ka rankwashe ya to ka nike yatsun daidai inda ka kan yi soko ka rankwashi wani, to me yasa haka zaka ga takura? Kuna daga cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka zo wanke hannu ka bi wajen ka cuɗa shi sosai, saboda waje ne a wani hannun in ka ce za ka yi mashi shafe laha ruwan ba zai samu wani waje ba, to kuma illa ce ga mai alola. Sannan wajen wanke hannun da yake dole mu lura da kyau, an ce zuwa gwiwan hannu, shi ma ba a ce in ka zo kai ta saiti kamar mai yankan fenti sama da ƙasa, nan za a sa baki, sama za a sa fari, ka san yakan yanke dressing din nan da akan yi haka, a'a sai ka wuce, kar dai ka gaza, amma wucewa madalla, saboda wancan hadisi da muka ambata su sayyidina Abu Huraira ma su habjanke suke kaiwa kamar yadda hadisin shi ya bayyana, amma ba na ce ka je danke ba ne, amma dai malamai sun ma hana ka ce za ka yi takalifin saiti. Ina fatan muna fahimta. Sannan tsakanin yatsa da yatsa wajen wanke hannu ka tabbatar da ka ciccuɗa shi yadda ya kamata, saboda kada a sami matsala. Sai farali na hudu wa matuwar ra'asi, shi ne shafan kai. To shafan kai, kai yana tomawa daga mafitan gashi zuwa iyakar ƙeya. Iyakar ƙeya shi ne kuma daga nan wuya na can baya yake tomawa. Mafitan gashi na farko zuwa ƙarken gashi na ƙarke na baya na ƙeya. Abinda malamai duka suka yadda babu ikhtilafi a kai shi ne ka shafe kanka duka. Duk da wasu malamai suna ganin duk yanda ka shafi wani sashi ya yi, saboda me wamsahu bi'usikum, kamar yadda aya ta alqur'ani ta ce ku yi shafa, sai aka ce bi'usikum, ba a ce wamsahu ru'usakum ba. Wasu malamai suka ce alba'u za'idatin, kani ne kawai, saboda haka wamsahu ru'usakum ake nufi. Wasu malamai suka ce a'a, ba'i ne tab'idiyya, wato tana nuna ba'd, wamsahu bi ba'di ru'usikum, wannan kenan. Amma dai idan ka dubi sifar alolar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sayyidina Usman ko Abdullah bin Zaid sun waito sifar alolar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka ga an ce ya shafi kansa da hannayensa, fa aqbala bihima wa adbara. Shi yasa malamai suka ce in za ka yi shafan kai ana son sufarsa ya zan kamar haka, hannayenka ga su biyu da danshi, sai ka yi haka kaga ka rutsa kan, sai ka tafi da shi gaba ɗaya zuwa ƙeya ƙarken gashin baya, sai kuma ka dawo da shi haka, kaga ka shafe ko ina ke, shi ne shafan kan da ya fi kowanne bisa wannan sifa. Tare da cewa malamai suka ce duk yanda ka shafi kanka in ka shafe kan duka yayi kamar yadda mai risala yake mana nuni wa kaifa ma masaha ra'asahu ajza'a iza'a wa abra'a wato duk yanda kai wato da zaka dauko hannunka dai da dai shi kai haka ka gani ko ka shafe yayi amma an fi son kai haka ka tafi da su ka yi shafan kai sannan raddu mas'ir ra'asi ka dawo da shafan kai wanda na san za mu yi bayanin shi ba da dadewa ba amma dai shafan kan dole ne farali ne wanda ya ƙi da gangar a alolarsa babu ba ta yi ba to anan akwai masu shafa a rawani akwai masu shafa a hula akwai mata masu shafa a kallari akwai masu shafa a saman kokon hijabinsu sahihiyyar sunna wanda ta fi dacewa da sahihin alolan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka shafa a kanka molanka kamar yadda muka ambata a molan kanka da gashi ko ba gashi domin in ka dubi sahihan hadisai tabbatattu wanda duk duniya suka yadda da shi kuma suke kai cewa sufar alolar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka yayi amma in kana da lalura ko ta rashin lafiya ko wani dalili na lalura da ba za ka sami daman haka ba to anan sai kai intikali kai shafa a abin da ke kan naka wannan shi ya fi dacewa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in mun yi shi a dunkule na fatan in ba da wani dalili ba dan girman Allah mu yi aiki da abin da ya fi inganta mu daina ɗaukan salon da ba shi ya fi ba kuma muna iya kwana a ciki idan ba mu yi muwafaka ba Allah ka azamu akan daidai sa'annan wa ghaslun rijlaini ila al-ka'baini farali na gaba shine wanke sawu zuwa idan sawu wanke kafa zuwa dan kulluwan nan shine al-ka'b idan sawu wanke sawu sai an yi taka tsantsan domin in kullura na daga cikin gabubban da bata cika samun gata ba ko tafi wahala ko kwabin kasa zaka yi ba da hannu kake ba da sawu kake yi da ita ake wasu abubuwa daban-daban wannan ya sa saboda wahalarta da tafe-tafenta da sauran hidimominta galibi ta ci kowane gaba kaushi duk da yake mun sani akwai hutattu wanda yake sawun wani ya fi fuskan wani taushi ai abin matsayi ne wannan ka shafa kafan shi ka shafa fuskan wani sai ka ce fuskan wani kaman bayan kada sawun wani kuma kaman lafiyayyen katifan uniform ne ko menene ala kulli halin abinda nake son da ke wani yana da kauje wani yana da faso wani sai ka boye kwandala a fakan shi duka kowane irin sawu kake da shi wajibi ne in ka zo wanke kafa ka tabbatar da cewa ko ina ya sami ruwa ko ina. Idan baka wanke da kyau ba, alolarka ba ta yi ba, sannan zai iya zama hanyar da za a azabtar da kai gobe kiyama. Hadisi ya inganta, sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, wata rana suna halin tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai ya zan cewa annabi na nesa, sai ya hango su Umar radiyallahu anhu suna alola amma suna shafe la'a, ba su wanke sawun yadda ya kamata. Tun daga can ya kwalla musu kira yana karantar da su, yana wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Duk sawun da aka zo alola ba a wanke ta da kyau ba, tsaban tsananin azabar wuta ya tabbata ga wannan sawu. Shi yasa malamai suka ce ta nan za a zuga gama mutum azabar wutan jahannama. Kaga abu bai kyau ba, don haka muna jawo hankali, ko yaya ma dai kafarka take, kayi iya iyawarka ka tabbatar da cewa ka wanke sawun nan naka yadda ya kamata, ruwa ya nashi ko ina da ina. Sa'annan a wajen wanke sawu dole ne ka tabbatar da sakon kafanka da kasar yatsunka, wani yatsun shi yakan yi kumban shahu, kaga ya lankwashe haka, to sai ka daga ka wanke kasar. Malik Allah ta'ala ya ji kansa, wata rana ya yi fatawa cewa ba dole bane a bi sako sakon kafa a wanke a cicuda. Bayan ya gama darasi, sai almajirinsa ɗaya ya ki tashi, duk sauran suka tafi. Sai ce algafata malam, ka yi fatawa a kan kaza, to ranan malam wane ya mana hadisi kamar haka, ya kamo daga wane an wane an wane an wane, daga sahabi wane, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa ya yi alola fa khallala baina asabi'i, ya tsantsefe tsakanin yatsunsa. Malik rahimahullah yace isnadi ya inganta, na janya fatawata, don haka wajibi ne in an zo wanke kafa a bi sako sako a tsatsefe a tabbatar da ruwa ya shiga kowane lungu. Don haka ina fatan za mu kula. Yan Shi'a ne kawai suke tafiya akan cewa ba a wanke kafa sai dai shafa, suka ce ai Allah ta'ala ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum a wata qira'a, amma qira'a wanda tafi bayyana da inganci wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, domin zai koma fagsulu wujuhakum, asaki ne gare shi. Dan haka zaka ga ƴan Shi'a wani ma dan fat zai yi a saman sawun shi shikenan, wai ya wanke sawu, saboda Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, wannan ya saba ma koyarwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. domin shi aka ba alqur'ani yazo ya karantar da mu, kuma ya karantar da mu a aikace, ya karantar da mu a bayanau, a bayanin sa kenan. Saboda haka alolan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanke sawu yayi a sahihan hadisai, ina fatan kowa zai je akalla yayi nazarin hadisin sayyidina Usman na sifan alolan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito, zaka dada samun haske kila abinda ma baka gane ba kafin mu fita babin, ka tambaya ka tsokano sai mu ƙara bayani. Wallahu al-muwaffaq lis-sawab. Sannan waddalku sai ciccudawa, ba kowane jiki ne za a zuba ruwa ya bi jikin ba. Wani jikin dan ka zuba ruwa, ka san wani irin hikima na Ubangiji, shi dai jikinka ba takarda ba ne fatarka, ba kuma laida ba ne, amma kuma za ka iya jika ta yanzu cikin lokaci kaɗan kuma ta bushe. Fatabarakallahu ahsanul khaliqina. To wani lokaci akwai inda in ka zuba ruwa baka cuɗa ba, to ruwan zai gangare ba tare da ya gana wajen ba. Su waɗancan da muka ambata guda biyar dinnan, gaba ɗayan su ayon alqur'ani ta yi bayanin cikin suratul maida, kamar yadda mun ɗarinka ambata tsungule tsungule. Kalman addalku, malamai sun dubi aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne da kuma kasancewar ba fa za ka yi wa a ce ka wanke yadda ya kamata ba tare da ka ji kana cudawa ba, domin ta'ala cewa yayi fadsulu al-ghuslu, ce al-ghuslu dinnan wannan ayar, wannan kalman fadsulu yana karantar da mu addalku, domin wankewa aka ce kai ba ka zuba shayi tsirame ba, to ashe wanka da wankewa akwai cudawa. Ko rigarka ka jefa a ruwa za ka wanke sai ka cuda, in wanka za ka yi koda wankan kwalisa ne sai ka cuda jikinka. Saboda me? Ruwan ya bi jikin, abinda ake so a fitar na datti ya samu fita. Haka nan in alola kake sai ka cuda, sannan za ka sami natsuwa cewa ruwan nan ya tabbata ya kama fatanka kamar yadda shari'a take nema daga wajenka. Wannan in ka cire wuraren da in baka cudan ba ma ruwan ba zai shiga ba, ko ba zai san an zuba ba. Kamar yanzu ka zubo ruwa ta goshinka can wajen mafitan gashinka ya gangaro, in baka cuda ba kwannin idanka zai sani, in wani waje ya shafe shi wani waje ba zai taba shi ba. Irin kasan karan hancin ka din nan da muka yi magana, in wani waje ruwa ya taba wani waje ruwa ba zai taba ba. In ka zo wanke hannunka baka cuda ba, sakon hannunka ya za a yi. In ka zo wanke sawu musamman sawunka da yatsunka, in baka cuda ba kaga yana da wuya a samu yadda ake so. To duka waɗannan abubuwa suna wajabta mana kalman addalku, domin a sami alolan ka babu lam'a, wato babu wani taban da bai sami ruwa ba a gabar da ake so ka wanki. Sai sahabi na bakwai suka ce walfauru. Alfauru ba ana nufin ka yi fata-fata nan da nan ka gama ba, shi ne wani lokaci za ka ji fuqaha'u sun ce wal muwalat, yani an ta'ati bi wudu'ika fi fawrin wahidin, lokaci guda. ba kana alola ka wanke hannu zuwa wuya, ka kuskura baki, ka shaka ruwa, ka soma wanke huska sai kuma ga abokin ka sai kuka tsaya kuna tadi na rajin awa. Kun gama tadi da hira sai kuma ka ci gaba ka shiga wanke hannaye, ka shiga shafan kai da shafan kunni. A'a, tsayawan ka bata aikin ka ne in ba da lalura ba. Al-Qur'ani kuma ya ce wala tuqilu a amalakum. Madaman za ka tsaya na wani lokacin da babu dalili, shi yasa fuqaha'u suke cewa ina alamar abinda ake ce ma al-fawru, yadda za ka san ya kuce maka, ko wani ta'abirin al-muwalat, shine har ka yi sakaci gabar da ka wanke ta bushe, to ba a samu alfawru ba. Sannan wajibi ne lokacin alolan nan, wasu suna hada fawru da almuwalat, wasu kuma sukan ambace su gaba daya, domin kalman almuwalat tana da ma'ana ta mahanga biyu. Na ɗaya ka jeranta aikin ka da ka yanke, kamar yadda muka yi bayani na alfawun kenan. Na biyu, ya zan ka jeranta aikin kamar yadda siffar alola take. Duk yadda kake son ka yi gwaninta a alola, ba ka soma wanke kafa in ka yi bai yi ba, domin aya fafsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'baini. Allah sai da ya jero, sai yace ka wanke fuska, ko ka wanke hannu, ka yi shafan kai, ka wanke sawu, haka ya jero shi akan koda. Idan ka baddala baka jeranta shi a haka ba, baka da alola, domin duk hadisan da suka zo na sifar alolar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan tartibi suka zo a aikace. Kuma hadisi ya inganta, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa fabda'u bima bada Allahu bihi. Wannan a komi na ibada, a aikin haji ne, a sallah ce, a alola ne, to Allah ya soma maganan faralin fuska kafin hannu, shafan kai kafin wanke sawu, wanda kuma zai bayyana mana Al-Qur'ani mai girma, shi kuma sai ya zo yi mana alolan kamila, wanda ta yiwu bayan mun gama bayani a karance, sannan musufanta a aikace, saboda bayanin da aka yi ya fito kuru-kuru, balo-balo, ba sa kai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. A nan akwai wasu abubuwa da ya kamata mu yi tambihi a kai, musamman ga 'yan uwanmu mata da 'yan kaɗan cikin maza. Akwai wasu abubuwa da ake amfani da su, wanda in an amfani da su, in ba a kau da su ba alolar, in an yi ba ta yi ba. Kayan shafa, wasu tanki ne ma ake ma fuska, saboda haka duk lokacin da aka shafa wani abu mai man da ruwa ba zai shiga fata ba, to alola ba ta yi ba. Haka nan wankan tsarki in an yi da wannan bai yi ba, irin su jankumba, irin abubuwan da ake yanzu na abin nan, mata kaga suna amfani da shafe-shafe dozin ko fiye da dozin a lokaci guda, a yi foundation, a yi dressing, a yi menene, a kawo wani man a sake shafawa, duk wai ana ma foda ne kafin a saka. sannan a zo a yi ta sa wasu kaloli a lebe a yi ta sawa a nan a kawo wannan kalan a shafa wannan man a yi wannan a yi wannan a yi wannan karasa me ake nema akwai ma wani bala'i da naga ya fito yanzu wani irin powder suke shafawa kai daga nesa ma za ka ga ba fuskanta ba ne wallahi daga nesa ba sai ta matso ba nace wai mata ne suke nufi ne kuma wallahi naji daga bakin maza da yawa suna Allah wadai da shi ba sa sha'awa wata baka wulta je ta shafa ka ganta wani fau ke baki san wasu mazan sun fi san bakar mace ba wallahi ina ga ni akwai wani amini na yace wallahi gaba ɗaya bai san farin mace bai so baka yake so baka yake so kuma duk lokacin da za a ce wani zai ganki yana so to ya dauki original real din ba menene ake cewa ba ba foto fabi ba kin gani ya dauki jabu ya ganki fau in wanda bami ne bai gane ba a yun ba bami ba wa zai kasa fahimta ya kwashe ki a haka sai kika je kuma ya gan nan ya ganki kin canza kama zai ce ita ce kuwa kila daga nan za a bade ala kulli halin ina ga wannan yana daga cikin kaidin iblis fala amurannahum fala yughayyiranna khalqallah dama ya lashi takobi bayinka sai na umuce su na ba su doka sai sun canza halittan Allah don haka da abin ya zama bala'i duk wata mata a duniya duk ken da Allah ya yi mata duk hasken da Allah ya yi mata sai ka ganta da koda kansa to menene kuma Allah ya baki kyau kina shine amma kuma wajen fitina sai ta sai hodoji ma ba koda ba kuma ba wai mu bakan fatan ba har fararan turawa asia ne arab countries ne duka kowa poda kowa poda kana da wannan bala'in ina za a kuma kawai dai ana son abun ga maza ne duk da yake akwai tsono wani yanzu wallahi ya fi mace da nesu a fuska sai bata kayan shafa yake da shi kaman babiya Allah ya sauke amma dai an ji kunya aikin namiji kiran moda to kuma namiji ya koma yana rausaya yana rangwada ai abu ya lalace an dai ji kunya wallahi Allah ya sauke ala kulli halin wannan a dunkula a takaice shine farlai da aka ambata mana na alola gabanmu akwai sunnoni kuma kila yi mana magana akan mustahabbai in Allah ya so gabar da duk bayani ya zo kai za mu yi kokari mu yi bayani gwargwadon hali in muka kammala sai mu yi mene bayanin yadda za ka yi alolan a aikace kamar yadda wala Allah mu dauki hadisin Usman Allah ya kara masa yadda mu yi bayani yadda za ka yi alolanka Allah ka an san mana baki daya ka yafe mana tuntuɓen harshe da kuskure ka ba mu ikon fahimtar kuskurenmu kuma ka ba mu ikon gyarawa wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته I don't know.
bar zaman malam ina hukuncin wani
wanda diye alola ya takaitu kawai a wanke fuska hannu shafan kai sawu bai yi alola ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode shi saboda dalilai kamar haka na daya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana wannan aya tana cewa ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saurara ya saurari jibrilu alaihi salam in yana ka masa wahayi Allah ya ta alwashin shi zai sa annabi ya haddace ya zauna a zuciyarsa kuma ya kawo shi duk wanda yake son karantawa bugu da tsari ya mashi bayanin ma'anarsa shine thumma inna alaina bayanahu dan haka ayoyi na alqur'ani ba ka iya fahimtar ma'anarsu da yanda ake aiki da su sai ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa hadisi ya inganta yana cewa utitul qur'an wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani da kwatankwacin alqur'ani tare da alqur'ani sa'annan alqur'ani yace wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi ko muke gam ku yi aiki da shi in ya hana ku kuma ku bar to wani bayani da yayi ko aiki ko umunni shi ma daga Allah ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha in kan lura da wannan nassoshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya karantar da mu yadda ake alolan a aikace ashe idan ka dauki waɗannan dole guda hudu da yazo cikin suratul maida wanke fuska wanke hannu zuwa gwiwar hannu shafan kai wanke sawu to ga bayanin sa a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaman yadda alqur'ani yace thumma inna alaina bayanahu wanda ya saba mu haka to ya saki watsi kenan da ayoyin nan da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya kuma danganta da wani aqida yayi in ya karyata ne yana iya zama ridda in ya ce haka dai nayi amma na san ba daidai bane to yayi fasikanci ina fatan an gane mafiya yawan masu yin haka ƴan kalakato ne su ne suke cewa fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minuna wai bayan abinda alqur'ani ya kawo hadisin wa kuma za ku yi imani da shi dan haka ba hadisi kila an fahimta wannan su da kansu suna karyata kansu domin da aka ce ai sallah yaya kuke sallah Allah dai ya ce farka umma arraqiina ya ce aqimus salata wa atuz zaka waye koya maka yanda ake sallah kai ya kake naka kila an fahimce ni saboda haka dimuwa ce da tisgan shedan Allah ka kare mu ka kare ɗan uwan mu dan haka babu alola ga wanda yayi wannan sannan wasu na alola dai dai an ce ayi uku uku to duka ya inganta. Imam al-Bukhari ma habbabi yayi al-wudu'u marra marra, al-wudu'u marrataini marrataini, al-wudu'u thalathan thalatha. Na haka idan ka iya wanke duk wata gaba ta alolarka kaman yadda aka umarce ka a karan farko, ka takaito anan alolarka ta yi. Idan koda kayin a karan farko yadda aka ce, ka ƙara wankewa ya fi. Idan kayi yadda aka ce a karan farko, ka ƙara yi, ka ƙara yi, shi kuma ya fi. Kai ko alolar kake da shi an yi magaruba har yanzu tana nan, yanzu za mu yi isha'i da izinin Allah, sai ka sake alola ya zama nurin ala nurin. Sunna ce ita ma, sunna ce, ana son haka, hadisi ya tabbatar da wannan. Saboda haka in kai wanda ya alola marmatan marmatan, ma daman ya yi kamar yadda aka ce alolarsa ya yi, wanda ya yi marmataini alolarsa ya yi, wanda ya yi salatan salasa alolarsa ta yi, insha Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam. To, haka to mutum ya shekara 30 ko 40 maimakon ya wanke fuska yana wanke kuma su alolarsa ta yi ko ba ta yi ba, kullum bawan da yake gwadaben neman ilimi kwara-kwaran da ya yi baya, ana fatan Allah ya yafe. Lokacin da ilimi ya zo masa sai ya gyara, ba za a ce waɗancan alola duk ba su yi ba sai ya sake sallan shekara 40. A'a, ba wannan. Daga ran da ka ji gyara sai ka gyara. Fuska daga matsarin gashin kai ne zuwa ƙarshen haɓa gemu na cikin fuska. A wajen maganan alola, daga tushen kunnin dama zuwa tushen kunnin hagu ba rabin kumatu ba kaman yadda wasu ke wankewa. Muna fatan za a daɗa faɗakar da juna, Allah ka taimake mu. Na'am. Ban ji ba. Wa alaikum assalam. Abinda yake cewa na daga cikin abinda aka umarce mu za mu zo kai mai bayanin sunna ce ko mustahabi ko dole. Ka wanke hannunka zuwa wuyan hannu kafin ma ka sa hannunka a cikin ruwa. To idan kai wannan sai ka zo wanke hannu na dole, to za ka yanke bakin wuyan hannun ne ka wanke gundun, koko za ka haɗa da tafin hannun da yatsun ka wanke duka? Amsa a nan, za ka haɗa ka wanke duka. Domin Al-Qur'ani da ya yi magana na dolan faksulu wujuhakum, sai ya ce wa aydiyakum, bai tsaya nan ba, sai ce ilal marafiqi, har zuwa gwiwan hannu. An gane nufina? Al-yaddu ana itilaƙinsa zuwa wuyan hannu ne, zuwa wuyan hannu. Shi yasa aka ƙara ilal marafiqi, don haka za ka haɗa hannunka duka ka wanke har da tafin hannun da yatsun har zuwa gwiwan hannun. Ba za ka yanke wuyan hannu ka ce ai kafin na soma ko a farko na wanke ba, dan haka bari in wanke daga dungun zuwa can gwiwa. Alasa an fahimci tambayar, alasa an gane jawabi. Na'am. Sai an shiga sako-sako. Allah ya mana auni. Sai a faɗakar da shi. Na ce sai a faɗakar da wanda ya tsaya. Idan kuma yake shi haka ya fahimta ko haka zai iya ta iya. Ka samu. Allah ya sa mun dace.
Allah ya masa rasulullah a kare shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.